بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
بركة مدى ساكي هدوى وانا يمتشي نا رانر ليتنم وانا شيني يمتشم شدا قوات رمضان شكرا تدبو دا تريه إلى أربعين دا بقي باين هجر منزل الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم wanda ya dace da lissafin 23 ga watan Fabrairu 2026 daga wannan masallaci namu na Garki Area 8 a yankin birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda muke tafsiri na azumin watan Ramadana a wannan shekara mai albarka insha Allah. Idan ba manta ba, muna tattaunawa a cikin aya ta 34 فَدَمْ اللَّهُ مُدَفْكِنْ سَرْكِي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. بسم الله
الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من همسه ونفخه ونفثه. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
الله مأوكاكين سركي يتشي وإذ قلنا للملائكة كما كتنا لو كتن دم كتشي وملائكو أسجدوا لآدم كي سجدا لآدم فسجدوا سيسو كي سجدا illa iblisa, in banda iblis aba shi yaki wastakbara kuma yayi girman kai, wa kana minal kafirina kuma dama ya kasance daga cikin kafirai, ko kuma a ce daga nan ya zama cikin kafirai. Wannan ita ce aya ta 34 a cikin wannan sura mai albarka, suratul baqara, wadda ke ci gaba da hakaito mana labarin farkon halitta annabi Adam alaihi salam da abin da ya faru na wato ilimin da Allah ya sanashe shi kuma bayan mala'iku, da kuma a wannan aya sai Allah madaukakin sarki ya umarci mala'iku da su duka su gaishe shi, kuma nan take suka bi umarnin Allah suka duka suka gaishe da annabi Adam. A jiya mun ji wasu bayanai game da wannan aya. Abu na gaba shine da Allah ya ce illa iblisa, da shi iblis sai ya iya duka da wannan istisna'i na illa iblis, cewa banda iblis yana iya daukan ma'ana ɗayan biyu kamar yadda malamai suka ce, ko dai ya zama istisna'i ne muttasil. Abinda malamai suke ne da istisna'i muttasil shine an togace wani abu daga cikin abinda ya gabata. Wannan a bisa waɗanda suke ganin cewa shi iblis ɗaya ne daga cikin mala'iku, daga wannan lokacin ne ya fita daga cikin mala'iku, ɗaya ne daga cikinsu, wanda kuma wannan wani zance ne na wasu cikin malamai. Idan kuma muka ɗauki ɗayan magana cewa wato iblis ba ɗaya ne daga cikin mala'iku ba, a'a aljani ne, ko kuma shi ne ma uban aljanu kamar yadda Adamu yake uban mutane, wanda wannan ita ce magana mashahuriya a wurin malaman tafsiri, da sai zama istisna'i ne munqati'i kenan, wanda wannan magana ta fi ƙarfin hujja cewa iblis ba ɗaya yake daga cikin mala'iku ba, amma yana zaune tare da su a sama, yana yin abubuwa tare da su, to saboda haka ne ma umarnin da aka yi musu ya shafe shi, amma shi ba ɗaya bane daga cikinsu kamar yadda malamai cikin tabi'ai suka faɗa, irin Al-Hasan Al-Basri da irin Qatada ibn Bi'ama da makamantansu, Allah Ubangiji ya gafarta musu. Saboda haka iblis ba ɗaya ne cikin mala'iku ba, a'a shi mahaifi ne ko jagora ga shedanu ga aljanu, kamar yadda Adamu yake mahaifi kuma jagora ga ƴan adam. Wannan shine abinda istisna'in yake nunawa ƙarara. Istisna'in nan anan ya zama istisna'i ne wanda yake wato munqati, kamar yadda in ka dauki misalin fadan Allah cikin suratul Nisa'i da yace malahum bihi min ilmin ko illa tibaa'a ban malahum bihi min ilmin illa tibaa'a ban to yanzu azzanu ba wani sashi ne na ilimi ba to da shi ake cewa istisna'i munqati a kuma kuma kalli cewa shi shedan yayi saban Allah a wannan wajen babban sabo ya bujirewa Allah aba wastakbara yayi girman kai yayi kekasa kasa yayi kubun dokar da Allah ya bayar wannan kada ya ishe tabbatar da cewa ba mala'ika bane shi domin su mala'iku la ya'tuna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maru ba sa sabawa Allah da abin da aka umurce su shi suke aikatawa shi kuma gashi karara yace shi ba zai yi abin da Allah yace ayi ba kuma zamu ga cewa ma cikin suratul kafi Allah ya ambata karara cewa illa iblisa kana minal jinn sai dai iblis shi ya kiyin sujuda da can yana tare da aljanu wato shi ɗaya ne daga cikin aljanu sai aka dauko shi an kawo shi cikin malaiku aka girmama shi amma kuma sai ya butunce ya lalace Allah ta fari shi lafazin iblis din malamai suka ce minal iblis ablasa yublisu iblisun ma'anarsa shine wato al-iyasu min rahmatillah shirarai da baki daya nisantar rahama Allah tun daga sunan shi sunan yana alimta wata halitta ce wadda babu sauran sa'aran cewa za ta samu rahama Allah to kamar yadda muka fada al-khitabu bil amri bis sujud lil mala'ika umarnin da aka yi aka ce ku yi sujuda usjudu li adam to wannan khitab ko wannan umarnin asali an yi wa mala'iku ne amma sai ya shafi shi shedan shi iblis saboda yana kusa da su wanda kuma wannan yana cikin qawaid amma na umarni idan aka yi umarni ga wasu mutane to wanda yake da kusa da su ko yake irin abin da suke yi to shi ma umarnin yana iya shafar sa to da haka ne wannan umarni ya shafi shedan a nan wajen saboda ya kasance a cikin su sai Allah yake aba illa iblisa aba shi iblis yayi yaki ya ki yadda aba bi ma'ana in sana'a an sujudi yace ba zai yi ba kowa ya fadi sujuda shi sai yace ba zai yi ba kamar da Allah ya fada a cikin kafi illa iblisa aba wastakbar illa iblisa kan min aljinni fa fasaka an amr rabbi illa iblisa kan min aljinni ya kasance cikin aljannu Allah yace fa fasaka sai ya kangare alfusuk shine fita daga cikin tsarin bin doka Allah girman kai da kangara malamai suka ce wannan shine hadhiya awwalu ma'asiyatin usiyati Allah ta'ala wannan kunnan kashi da iblis yayi shine farkon abinda aka taba sabawa Allah da shi a cikin tarihi kafin nan to ba samu wata halitta da tayi saurin ido ta kiman umarnin da Allah ya bata amma shi iblis shine ya fara kafa wannan record na sabawa Allah ubangiji madaukakin sarki shi iblis abinda ya kalla ya wannan sabon na girman kai da hasada shine ya rubu da cewa shi an halicce shi daga wani abu ne wanda a rudewarsa ya fi daraja fiye da abinda aka halicci Adamu alaihi salam shi iblis mun ji cewa an halicce shi ne daga wuta shi kuma Adamu alaihi salam an halicce shi ne daga yunbu to sai iblis yake ganin cewa shi abinda aka halicce shi daga shi na wuta to ya fi daraja fiye da abinda aka halicci annabi Adamu da shi na ƙasa kamar yadda yake fara cikin sa'ad yake cewa ana khairun minku khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin yace shi wai al'ananiyar maganar sa ya fi annabi Adamu daraja saboda an halicce shi daga wuta shi kuma Adamu an halicce shi daga taɓo wanda wannan kuma ba hujja ba ce domin ƙasa ta fi wuta daraja da amfani da ainihin falala domin ita wuta tana ƙona abubuwa tana destroying abubuwa sannan tana da hayaki da idan da bakin wuta masu haɗari ƙwarai da gaske in ka ga batu wuta to abu ne mai ƙonawa abu ne mai cutarwa abu ne mai iya tada gobara amma duk da haka shi yana ganin wai shi ya fi annabi Adamu daraja saboda haka ya ƙi masa sujuda أبا واستكبر كما يجرم كي الاستكبار هو الاستعظام النفس شنو متين يجيشي واشي يافك أرفن سورا متاني شي وتتياتي إذن جزين جرمان كنسا دا كنسا واتو ياكي سجودا سودا ينجل شي كمسا أتي مكمر آدم سجودا wannan ba zai yi ba sai zama wannan yanzu togartar da dokar Allah bai kalli girman Allah Ubangiji wanda ya kafa masa wannan dokar ba sai yaga cewa haka tozarci ne gare shi Allah sai sarki ya ce ayi sujuda shi ne koyi kalli girman Allah yin sujuda yadda sauran mala'iku suka kalla shi kuma sai kalli wannan da aka ce da sujuda shi waye shi bai isa ba saboda haka daga nan sai ya samu wannan dabi'a ta girman kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ma Muslim yana cewa la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min kibrin ba zai shiga aljanna ba mutumin da ya zama a cikin zuciyarsa akwai gurgudan kwayar komayya na girman kai wato koda mutum musulmi ne koda yayi aikin alkhairi idan dai yana da girman kai ko makankantarsa kuma zai shiga aljanna kai tsaye ba lalle sai an biya da shi ta gidan wuta an horar da shi ko kuma ya zama na wannan girman kai ya kai ya kawo a yi halakar da shi to fa wala hawla wala quwwata illa billah a cikin rubutun riwaya Imam Muslim da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana sai wani sahabi ya ce ya rasulullah ya manzon Allah ar-rajul yuridu an yara thawbahu hasana wani alaihi hasan ina ne kun mutumin da yake so ya ci gayu ya sa sutura mai kyau ya sa takalmi mai kyau ya karya hularsa ya yi polish din takalminsa da sauransu ko wannan ma girman kai ne sai Annabi ya ce a'a ba girman kai ba ne don kawai mutum ya sa sutura mai kyau ya wanke kayansa ko ya sa sababbin tufafi gogaggu ya sanya turare ya fito masha Allah kowa yana ganin shi yana sha'awarsa wannan kadai idan a cikin zuciyarsa babu wannan element din na girman kai wannan kadai ba laifi bane sai Annabi ya faɗi ka'idar girman kai yace al kibr shi girman kai shine baqul haqqi raina gaskiya wa ghamtun nasi da raina mutane mutum ya ga gaskiya yayi watsi da ita irin abinda shedan yayi a rake gaskiyar da Allah ya umarce shi gaskiya ne umarnin Allah cewa yayi annabi Adam sujuda amma yayi watsi da ita sannan wa ghamtun nasi da kuma raina mutane ya raina halitta annabi Adam wannan abubuwa guda biyu sune adireshin girman kai tozartar da gaskiya an gaya maka ita da kuma raina mutanen da kake ganin kafi su to amma mujarradin sanya sutura mai kyau wannan baya zama girman kai kuma ana iya samun wanda in ya sanya sutura din mai kyau to sai ya dinga jin shi wata tsiyani to wannan ma yana iya fadawa cikin girman kai amma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa wani mutum Allah ya bashi labarin wani mutum a cikin al'ummar da suka gabata wanda ya sanya kaya na alfarma yana tafiya yana takama sai Allah madaukakin sarki sai ya girgiza ƙasa gare shi sai ya fada ƙasan ƙasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hayya da nake baku labari yana nan yana ta fagamiya ƙarƙashin ƙasa bai cike zuwa jahannama ba sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana wani ya wuce da sutura wacce ke mutu-mutu Annabi ya ce me za ku ce game da wannan suka ce wannan ai ba yi da wata alfarma wannan ba wanda ya damu da shi irin sa ne in ya je neman beli ko wata alfarma ko neman aure ba wanda zai kula shi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga sai wani shi kuma ya wuce da kyakkyawan sutura sai ce Annabi ya ce wannan fa suka ce wannan ai mutum ne mai alfarma ne daraja a cikin mutane duk inda ya je neman alfarma za a yi masa inda ya je wajen wani taro za a bude masa kofa ya shiga sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to irin wannan ne kyakkyawan sutura a wurin Allah cikin duniya ba su kai darajar irin wancan guda daya a wurin Allah ba to wannan ma'aunin shine irin wannan mutumin masu kyakkyawan sutura amma waɗanda suke da mummunan ayyuka kenan ba wai mujarradin kyan sutura ba kawai kamar yadda muka ce saraka kar mutum da ya sa kaya masu kyau kawai a mai hukunci akan cewa shi mutumin banza ne shi kuma kawai kada shi kuma dan ya riya da kaya masu kyau ko yana da abun hawa mai kyau shi kuma ya raina mutane wannan zai ba shi zari'a zuwa ga ya zama halakaki Allah ya tsare a cikin hadisin muslim ha ila yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah jamilun yuhibbul jamal daga cikin sunayen Allah akwai jamilun Allah mai kyau ne yuhibbul jamal kuma Allah yana son kyau yana son abu wanda za a tsara shi yayi kyan gani to da wannan zance na girman kai da wannan zance na raina mutane da nan ne iblis ya halaka to wanda Allah ya gaya mana yace ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin a cikin sautin bani isra'ila kuma yace a asjudu lima khalaqta qina ya za a ce na fadi na gaishe da abinda ka halitta daga ƙasa ni ba zan yi haka ba to daga nan ne ya kafirta ya halaka ya zama wato ya raina magana Allah ya raina hukuncin Allah daga nan shine ya lalace Allah ka tsare arwai kowar da Imam Malik yana cewa mafi sako na farko da aka yi wa Allah zunubi na farko da aka yi wa Allah shine kana awwal dhanbin usiyallahu bihi alhasad wal kibr yace thumma alhirs washuh thumma alhasad wal qatl farkon zunubin da aka fara yi guda biyu ne a hadi shine wannan hasada da girman kai da suka halaka da iblis daga nan kuma sai shi kansa annabi adam alaihi salam ya samu kanshi a matsalar kwadayi da ruwa irin ta dan adam shine ya kanshi ga cin dan itace kamar da zamu zo musu daga nan kuma sai ɗansa wanda shi kuma shi ma hasada ta jashi ya kashe dan uwansa kamar da zamu ji a gaba isa qarraba qurbanan fatuqbila min ahdihima wannan laifuffuka sune laifuffuka na farko da aka fara sabawa Allah da su hasada girman kai kwadayi ruwa kisan kai dukkanin su suna cikin munanan laifuka waɗanda ke iya halaka ɗan adam to shi girman kai da aka ambata a nan iri uku ne ko dai zama mutum ya yi ma Allah mahaliccin shi girman kai at-takabbur 'ala Allah mutum ya yi wa Allah mahaliccinsa girman kai kamar yadda shedan ya yi a nan wanda da ya haka ya halaka ya bata ya shiga uku ya lalace Allah ka bari na biyu ko kuma mutum ya ma annabawa girman kai kamar yadda kafiran makka suke a farkon al'amari sun san Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sun san darajarsa amma suka girman kai suka ce laula unzila hadhal qur'an ala rajulin min alqaryatayn azim wannan yaron maraya ya zai ce shine annabin Allah sun san shi fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun kamar yadda kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma Madina haka ya faru da munafikan Madina su ma sun yi girman kai da su da Yahudawa to wannan shine girman kai na biyu yi wa dokokin yi wa annabawa da sakon da Allah ya aiko su girman kai shi ma wannan fita ne daga musulunci na uku shine girman kan da mutane suke yi wa junansu ina ganin na kowa ne ilimi ko na kowa ne shekaru ko na fi arziki ko ƙabilan mu ta fi ƙabilarsu ko dangina sun fi danginsa da ire-iren wannan sai ya sa bai isa ba in ya yi sallama ba zan amsa mishi ba in ya gaishe ni ba zan yi magana da shi ba ko duk abin da ya faɗa kawai ƙarya ne kuskure ne ko duk ra'ayin da ya ɗauka ne ko na ɗauki akasin ra'ayin da ire-irensa wannan shi ne girman kan da mutane suke wa junansu wannan ba kafirci ba ne wannan saƙo ne cikin kaba'ira amma shi ma yana iya kai mutum zuwa ga halaka domin yakan rufe idan mutum ya ƙi san gaskiya akwai wanda yanzu wa'azi ba zai saurara ba sai daga gun wani mutum keɓantacce wanda yake ganin ya kai matsayinsa yanzu kamar 'yan boko galibi idan ba sun ga malami dan boko dan uwansa ba sa sauraron shi haka akwai ƙabilu wasu al'ummomi waɗanda idan ba wanda yake jin yarensu ba ko dan ƙabilarsu ko dan garinsu ba sa sauraron shi wannan yana iya kai su zuwa ga halaka. Anan ne zamu ga cewa Abu al-Abbas al-Qurtubi rahmatullahi alayhi a cikin sharhin shi na Sahih Muslim yake magana akan wannan mas'ala, yake cewa walamma taqarrara anna al-kibara yastadi'i mukabbaran alayhi, yayin da muka ji cewa girman kai in za a yi shi dole akwai wanda ake wa girman kan, wanda shine object din girman kan, fal mutakabbiru mutakabbaru alayhi in kana huwa Allah aw rasuluhu aw al-haqq alladhi ja'at bihi ar-rusul fa dhalika al-kibru kufrun. Yace wanda ake wa girman kan nan ya kasance Allah ne ubangiji da kansa ake wa girman kai, ko manzannin Allah ake wa girman kai, ko gaskiyar da manzannin Allah suka zo da ita ake wa girman kai. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace afwan, wannan malami yace fa dhalika al-kibru kufrun, wannan girman kan kafirci ne. Wa in kana ghayra dhalika, idan kuma ba Allah ake wa girman kai ba, ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake wa girman kai ba, ba littafin Allah ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake wa girman kai ba, malam yace fa dhalika ma'asiyatun wa kabiratun, wannan kuma sako ne cikin manyan sakon Allah wanda yukhafu ala al-mutanaffis bihi al-halak, ana tsoratan ma wanda yake irin wannan girman kai a tsoratan mishi halaka, bi annahu yu'arridu nafsahu lil-kufri, ko mutumin da zai ga cewa ai shi wanda yake yana wayani wani kaskantaccen mutum ne saboda yana wayani mutumin ya raina, to ga raina mutumin ai dai ya raina Allah ko ya raina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya halaka. Saboda haka ko da yaushe ana tsoratar da mu daga girman kai, shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har addu'a yake yana cewa Allahumma inni a'udhuka min al-kibri, cikin addu'oyinsa ya Allah ina neman ka tsare ni daga girman kai. Girman kai ba wuce ma ya ce rawanin tsiya shi yakan hana hanya arziki, to kun da ji wannan girman kai din nan shine abin da ya halakar da Iblis, ganin cewa shi ya fi ƙarfin a ce ya yi ma'adamu alayhi salam sujuda Allah ubangiji ya gafarta mana gaba ɗaya. Sai Allah ya ce wa kana minal kafirina, shi Iblis ya kasance daga cikin kafirai. Za a tuna da muka fassara gundarin ayar, mun fassara ta da lafazi biyu, ku dai a ce ya kasance daga cikin kafirai wato tun da can, ko kuma ya a ce daga nan ya zama cikin kafirai wato daga kan wannan gaba. Waɗannan fassarori guda biyu duka kun shi a gurin malaman tafsiri, ko dai a ce kana minal kafirina wato dama can kafiri ne, sai ya zamana dama can a cikin ilimin Allah Iblis ya kasance halitta ce wacce za ta zama kafira a ƙarshe, kuma abin da ke cikin ilimin Allah dama shi ne abin yin hukunci, domin shi ne abin da ƙarshe zai zama abin lura, kamar yadda annabi yake cewa al-a'malu bil khawatim, ayyukan mutane ana auna su ne da ƙarshe, kamar yadda ya faɗa cikin hadisi wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fa yasbiqu alayhi alkitab, har zuwa ƙarshe fa yakunu kaza kaza kaza, mutum zai iya aikin aljanna amma a shi a wurin Allah ba dan aljanna bane, sai da ƙarshe sai juya zama dan wuta littafin shi tabbata. Allah ka tsare mu daga tabewa, mutum zai iya aikin yan wuta a shi a wurin Allah ba dan wuta bane, daga baya sai Allah ya juya shi zuwa dan aljanna, da haka ƙarshe shi ne abun lura. Saboda haka nan da aka ce wa kana minal kafirina, kuma ka ɗauki fasarar wanda suka ce dama can ya kasance kafiri, wato dama can a cikin ilimin Allah, Allah ya san cewa Iblis zai kafirci, wannan abin ba baƙo bane a wurin Allah. Kun ga muka ɗauka wa kana minal kafirina, daga nan sai ya zama cikin kafirai, ai sara minal kafirina, shi ma wannan fasara ce za a iya karɓarta domin Ƙur'ani ya zo da irinta. Kuma kalli kamar labarin da Allah ya bamu game da ɗan gida Annabi Nuhu da ya ce la asmal yawma min amrillahi illa man rahim, sai ce ne wa hala bainahuma almawju fa kana min almughraqin, cikin Hud ko fa kana min almughraqin, kaga ai fa asbaha fa sara ya ga can dai ci waɗanda ruwa ya halakar da su, amma daga yanzu sai zama min almughraqin, fa kana ai fasara min al-mughraqina alqur'ani yazo mana da irin wannan salan zance so that mablisi a fasara da kowace fasara ta wannan fasaro to wannan aya ta tada wata mas'ala a cikin masail da malamai suke kalla suna tattaunawa a ilmanci shine mas'ala ta at-tafdil bainal mala'ika wa mu'minul bashar cewa tsakanin mala'iku waɗannan bayin Allah da ba sa saba mushi da kuma mutane ɗan adam bayin Allah cikin mutanen kirki annabawa da waliyai da mutane masu kula da dokokin Allah to su wane ne suka fi falala a wurin Allah mai taso da wannan maganar shine duba zuwa ga cewa Allah ya baiwa annabi Adam wani abu da bai ba mala'iku ba sannan Allah ya umarci mala'iku su yi wa Adamu sujuda wanda hakan yana nuna fifitarsa ta wannan bangare a kansu ko wannan yana nufin shikenan mutane in suka zama mutanen kirki kamar annabawa ko waliyai ko salihai to yana nufin sun fi mala'iku kenan ko ko a'a mala'iku suna nan a matsayinsu na cewa su sun fi dan adam saboda sun yi kwarin cewa ma a ta a fiha man yufsidu fiha wa yasfuku dima malamai suna tattaunawa akan wannan a takaice zaka ce ka duba a wurin wurare da ga malamai sun ambaci ra'ayoyi akalla guda biyu ko uku ra'ayin farko wanda suke cewa annabawa da manzanni da mutanen kirki cikin salihan bayi da waliyai to sun fi mala'iku daraja a wurin Allah idan aka samu mutum ya zama mai kirki mai nagarta ya fi ƙarfin shedan ya gyara rayuwarsa ya zama mutumin kirki ai ya samu daraja ya zama salihu ko wanda Allah ya ba shi darajar waliyyi ko wanda Allah ya ba shi darajar annabta to wannan ya fi mala'ika me yasa suka ce saboda shi ɗan adam Allah ya yi shi da yiwuwar ya iya yin farna sai da haka a lokacin da ya ƙi yin farnan nan to ba ƙaramin gwagwarmaya ya yi ya gyara kanshi ba su kuma a wurinsu rashin yin farna ba wani burgewa ba ne dama ta haka su sai da haka da wanda ya ƙwazo ya yi ƙoƙari da ƙyar da wanda kuma abin da ya yi dama normal ne a wurin shi to ba wani abu ba ne wannan ba wani abu ne Allah ya sa mun gane abin da sannan suka ce kuma muna da wasu ayoyi da suke goyon bayan wannan alal misali idan muka ɗauki fadar Allah maɗauki sarki innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bari'a masu karantawa da bari'a haka ce ulaika hum khairul bari'a nan wanda suka yi imani suka yi aiki nagari ulaika waɗannan khairul bari'a su ne mafiya alkhairi cikin ɗan adam da akwai kira'a ulaika hum khairul bari'a waɗannan su ne mafiya alkhairi a cikin duk halittun Allah albari'a ai ma bara'ahu Allahu min al-khalaiq kaga ya zama bayan adam kadai ba da mala'iku da aljanu da sauran halittu duk wanda a cikin ɗan adam ya yi imani ya zama nagari yana aiki mai kyau to wannan ya fi alkhairi fiye da duk wata halitta da yake nan na biyu kuma suka ce saboda wani hadisin da aka ambata a baya cewa innal mala'ikata la tad'u ajnihatiha a ridan li talibil ilm mala'iku suna risinawa suna aje fukafukansu su risina saboda ganin darajar wanda yake wato talibin ilimi sannan da kuma hadisin da ke nuna cewa ranar arafa ranar tsayuwa arafa tara ga wata Allah madaukakin sarki idan ya kalli tarin ɗan adam da suke tsaye a arafa suna ta tsarkake shi suna ta yi mishi gaisuwa da yabawa da neman falalarsa da neman addu'arsa da neman gafararsa kamar yadda aka san dai mutane dubbai suke tsayuwa duk shekara a arafa suna neman gafara Allah suna neman yarda Allah idan Allah ya ga wannan tsayuwar sai ya ce wa mala'iku ku zo ku gani ce ku kalli waɗannan mutanen sun tsaya ne kawai don kun ji abin da suke suna tsarkake ni to ku shaida duka na gafarta musu to wannan abin da Allah ya nuna mala'iku kamar ya nuna musu abin da su ba sa yin irin wannan haka kenan mutane na kirki wanda suka je suka taru a wajen Arafat suke yabon Allah suke ainihin neman falalarsa sun aikata wani aiki wanda a bisa zahirin wannan hadisi ya tsara aikin mala'iku. Malaman suka ce waɗannan hadisai da ire-irensu suna nuna cewa mutanen kirki cikin mutane suna sama da mala'iku. Wannan shi ne mazhabi na ɗaya kenan. Mazhabi na biyu wanda suka ce mala'iku sun fi mutane ba ma haɗi, saboda Allah madaukakin sarki ya nuna mana haka cikin ayoyi mabambanta. Alal misali faɗin Allah cikin suratul anbiya da ya ce wa qalu, kafirai suka ce ittakhadha Allahu waladan, Allah ya riƙi da, sai Allah ya ce subhanahu, sarki ya tabbata ga Allah, bal ibadun mukramuna, su waɗannan mala'iku da kuke ayan Allah ba ayan Allah ba ne, wasu bayi ne waɗanda suke da daraja wurin Allah. Allah ya kira su da suna mukramu. Sannan sai ya ce la yasbiqunahu bil qawl, waɗanda ba sa yin shigegi su aikata abinda Allah ya ce su aikata ba, wa hum bi amrihi ya'malun, kuma suna aiki da umarnin Allah. Kaga wannan yabo da Allah ya yi ma mala'iku da yawa yan adam irin shi ba. Kuma mun ji a suratul karim Allah ya ce la ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maruna, mala'iku ba su saba wa Allah abinda ya aika su aikata, shi suke aikatawa. Dan adam kuma hatta muminai din suna saba wa Allah. Waɗanda ba su saba wa Allah su ne annabawa da manzanni da Allah ya katange su daga saƙo. Sannan kalli faɗin Allah madaukakin sarki, ya ila Allah ya ce lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillahi wala almala'ikatu almuqarrabun, shi suratul nisa. Allah ya ce lan yastankifa almasihu, almasihu alayhi salam, Isa kenan, bai taɓa jin kunyar a ce shi bawa Allah ba. Wala almala'ikatu almuqarrabun, haka nan mala'iku sai Allah ya kira su da suna almuqarrabun. Haka sai Allah ya ce su ibadun muqarrabun, bayi ne da Allah ya girmama su. Nan kuma Allah ya ce muqarrabun, na kusa da Allah ne su. To wannan abinda Allah ya ba su na kusanci da girmamawa bai ba wasu irin su ba. Haka Allah ya ce qul la aqulu lakum indi khaza'inul lahi wala a'lamu al-ghaiba wala aqulu lakum inni malak. Allah ya ce ka ce musu ni ba na ce muku taskar Allah tana hannuna, kuma ban san gaibi ba, kuma ban ce muku ni mala'ika ba ne. Kaga ya jera musu wasu manyan darajoji wanda ya ce ni ban kai nan ba. Khaza'inul lahi ba su hannuna, taskokin Allah. Sannan ba na ce muku na san gaibi, matsayina bai kai ba. Sannan ba na ce muku ni mala'ika, yanzu wannan wanda ya ambata kenan suna sama da matsayinsa. Kuma wai aka ce faɗa ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to iya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayinsa bai kai waɗannan ba, kaga sauran mutane in ba bai aula ka da matsayinsu ya kai. Sannan suka sake cewa da Allah ya ce ma Allah ya ba mu labarin shedan, ya ce mana zamuru bukan tsarna gaba mana ha kuma rabbukuma an hadhihi shajarati illa an takuna malakai. Allah ya ba mu labarin cewa shedan daga cikin abin da ya faɗa ya sanya wa Adamu da matarsa Hawwa'u waswasi shine da ya ce musu ai abinda ya sa Allah ya hana ku cin ɗan itacen nan shine kada ku zama mala'iku guda biyu, wato kada ku samu ƙarin matsayi fiye da matsayin da kuke na mutane, illa ku kuna malakai. A bisa riwaya mashhuriya da ake karantawa da malakai, wato jam'u malak. Akwai riwaya wata ke shaza da ake karantawa illa ku kuna malakai, dan kar ku zama sarakuna guda biyu. Idan muka ɗauki wacce ƙira'a wacce ce mashahuriya illa ta kuna malakai, wata ke nufin cewa tana nuna cewa ashe matsayin mala'iku yana sama da matsayin da suke, shi sa shedan ya iya yaudara su da wannan matsayi aw ta kuna minal khalidina. Sannan akwai hadisi a cikin Sahih Bukhari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisi al-Qudsi, Allah yana cewa man zakara fi mala'in, duk wanda ya ambace ni a cikin wasu tarin jama'a, zakartuhu fi mala'in khairin min mala'in, ni kuma zan ambace shi a cikin wasu jama'a da suka fi jama'ar da yake ciki alheri. Wato idan ka ambace Allah a cikin mutane, shi kuma Allah zai ambace ka a cikin mala'iku, kuma sai ya ce tashi jama'ar sun fi jama'ar ka alheri. Ramal Qutb ya ce wannan hadisin kamar nassi ne, wato hujja ce ta yanke duk wata gardama akan cewa mala'iku suna sama da ɗan adam a wurin daraja. Wallahu a'lam. Bukatun mazhaba ta biyu wannan haka mala'i haka ba malamin suke yi wannan tattaunawa, ka ji kowa da hujjar shi. Kaga in kai ba a cikin su kake ba, in kai baka da irin kwandosa ilimi, bai kamata ka koma baki a cikin wannan magana ba, ko ka ce ƙarya ne wanda da ya faɗa ba haka ba ne, kowa da san zuciya yake. To in kana haka za ka dau kanka wato jidali mai yawa a cikin rayuwa. Mazhabi na uku shi ne mazhaban wanda suka yi at-tawaqquf, suka ce duk wannan zancen bai taso ba, suka ce babu hanyar da za a bi da tariqil qat'i da za a tabbatar da cewa mutane sun fi mala'iku daraja, ko mala'iku sun fi mutane daraja. Abin da za a faɗa kawai shi ne kowa a cikin mutane na kirki akwai daraja da Allah ya mushi, sannan su kuma mala'iku gabaki ɗayansu akwai wanda Allah ya mushi. Hatta annabawa isu akwai fifikon daraja a tsakaninsu. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a daina ƙoƙarin dole sai an yi muƙarana tsakanin annabuwa da annabuwa ne ba ya fi daraja. Allah ya ce tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Anan ne Ibnu Ashur a cikin tafsirinsa sai yake cewa wal ayat, watan nan aya taqtadi maziyatan uzma li hadha an-naw'i fi hadha al-bab, tana hukunta cewa akwai babbar daraja ga irin wannan mutum, wato irin Adam wanda yake dan Adam mai ilimi, fi hadha al-bab a wannan bangare, wato a mene kenan fi fadlil ilmi a cikin daraja ilimi, lakinnaha sai dai ita ayar la tadullu ala afdaliyatin naw'il bashari ala al-mala'ika, ayar ba ta nuna dukkan mutane dungurungun sun fi mala'iku daraja. Abinda kai ayar take nunawa a iya samun wani mutum ya samu wata ɗaukaka ta ilimi har ya zama da mala'iku ma suna sara mashi, kawai abinda ayar take nunawa kenan. In ce fadi fadilatun min nahiyatin wahid, in ce wannan falala ce ta fuska ɗaya kawai ake samun ta, wato ta fuskar ilimi ko ta fuskar tsantsanta bauta ga Allah, dan adam na iya samun wata falala wanda wani mala'ika ba yi. Wannan aya tana da wasu fa'idoji da yawa da wasu duk mun tattauna su a cikin zattutuka, amma za a iya keɓance wasu fa'idoji kamar haka. Na farko, ayar tana nuna takrimul bashir bil ilm, cewa Allah yana ɗaukaka ɗan adam da ilimi, idan ɗan adam yana neman ɗaukaka wadda Allah ya yarda da wannan ɗaukaka, to babu hanya da ke bai wa ɗan adam ɗaukaka kamar hanyar ilimi, kamar da muka gani a wannan kissa. Sannan kamalu ta'ati lillahi, cikakkiyar da'a ga Allah daga mala'iku ta yadda suke aikata duk abin da Allah ya ce su aikata. Wanda duk yake son ya samu cikakkiyar da'a ga Allah to ya aikata abin da Allah ya ce ya aikata, kar ya yi jayayya da abin da Allah ya ce a yi, irin yadda Iblis ya yi. Wannan zai nuna cikakkiyar da'a ga Allah, zai nuna kuma cikakkiyar wato sallamawa ga Allah. A ce ga wata doka da Allah ya ambata, kai kuma ka ce kana da kacewa a kanta, kana da wani view, kana da wani manazarta da ta saba wa abin da Allah ya faɗa, to wannan magangara ce zuwa ga girman kai irin na shaitan da kuma kafirci. Saboda haka matsayinka na musulmi, kai kokari ka sa wa zuciyarka natsuwa, bisan da aka ce ga abin da Allah ya ce to ka bi, ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake to kabi, kuma da Allah yake cewa ma kana lu'min wala kuma yake zaka da Allah wa rasuluhu amr an yakuna lahumul khiyaru min amri, mu'mini na mutu ko mace ba a samu shi ya kasance idan Allah ya faɗa abu ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ta doka ya ce yana da wani zaɓi daban, mu kiyaye wannan abu ne da yake faruwa da mutane ba su ma damu cewa ko su ji a jikin su suna yin wani kuskure ba, mutane da yawa suna ganin ba matsala bane su challenge din dokokin da Allah ya ambata cikin Al-Qur'ani ko su kunce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zarta a hadisai. Wannan ba tafarki ne mai kyau ba, tafarki ne na shedan. Allah ka tsare mu da tsarewarka. Sannan ayat ta koratar da mu daga hadarin girman kai da kuma hadarin hasada. Wannan ɗabi'u guda biyu suna da hadari kwarai da gaske. Ɗabi'ar girman kai da raina mutane, da kuma ɗabi'ar hasada, ganin cewa ga wata ni'ima da Allah ya yi wani cikin bayinsa, kai kana ganin Allah bai yi daidai ba, ba nan ya kamata Allah ya aje wannan ni'imar ba. To wannan tunanin mummunan tunani ne, musamman kuma idan mutum ya aiwatar da shi a cikin ɗabi'arsa. Ya faɗa an jera faɗi, ko kuma aikinsa ya hukunta cewa ga abin da yake. Kuma yana daga cikin shukuncin hasada. Idan mutum ma hasadi ne, ba kuka yake ce jama'a ni ma hasadi ne ku gane nan, amma jama'a suna gane a cikin ɗabi'arka da halayyarka da take-takenka, mutane za su fahimci wani yana da cutar hasada. Allah ka tsare mu daga wannan cuta wacce ke da wahalar magani. Sannan ayat ta bayyana mana asalin sirrin adawar da shedan yake ma jinsin ɗan adam gaba gida, shine adawa ce da ta taso daga hasada da yake yi ma baban mu Adamu alayhi salam. Shi yasa adawa ce ta dindindin gaba gida, kamar yadda mai waka yake cewa kullu al-adawati qalbi yujata jawuzuha illa adawata man adaka min hasadi. Duk wata gaba ana iya sa ran ta kau, amma banda gabar wanda yake gaba da kai da hasada, za ka ga tsakaninka da shedan to sai dai neman tsaron Allah ba yadda ka iya dashi. Kullum ka yawaita a'udhu billahi min shaitani rajim, اللهم انا نعوذ بك من الخبث والخبائث, بسم الله اللهم انا نعوذ بك من الشيطان. Duk abin da zaka yi zamani zaka yi a waje, tarawa da iyali ne, karatun alqur'ani ne, waswasi ka ji ko ina ne, ka yawaita neman tsarin Allah daga shaitan. Sai ma yanzu zannaka min ash-shaytani nazbu fasta'id billah, duk sanda wata fusga ta fusge ka daga shaitan to ka nemi tsarin Allah, wato in ka bar shi daga kai sai shi ba za ka iya da shi ba. Allah ya riga ya bashi wata dama, ihu yaraku huwa qabiruhu min haythu la tarawu, da shi da jama'arsa suna ganin mu da yanda ba ma ganin shi, kuma Allah ya ba su dama su shiga cikin zukatan mu, sa mana waswasi. Allah ya ba su dama su shiga cikin jinin mu, inna shaytana yadri bi nafsi adam wa madar dani, saboda haka kullum kuma kokarin sa kawai ya ga ya halakar da wannan nau'i na dan adam, kai kuma ba ka da wannan kariyar, baka da wannan immunity da zai hana ya halakar da kai, sai dai Allah ne ya tsare ka da tsarewarsa. Saboda haka mu ci gaba da neman tsarin Allah daga halakarwar shedan. Allah ka tsare mu. Wannan kenan game da wannan aya. Sai mu tafi fadan Allah madaukakin sarki, wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka al-janna. Wa
qulna ya أن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal janna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Allah ya ce wa qulna, kuma sai muka ce ya adamu, ya kai adamu, uskun ka zauna, anta wa zawjuka da kai da iyalinka, al-jannata a cikin wannan aljanna, wa kula minha kuma ku ci daga abin da ke cikin aljanna, ragadan a yalwace babu iyaka, ba a muku iyaka da yawan abin da za ku ci ba, haythu shi'tuma dinda kuka ga dama, wala taqrabu hadhihi ash-shajarata amma ga wata bishiya nan kada ku kusance ta, fatakuna minadh-dhalimina idan kun kusanci wannan bishiya za ku zama daga cikin waɗanda suka cutar da kansu. Wannan aya ita ce aya ta 34 ko cikin wannan sura mai albarka da biyar, aya 35 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara, ci gaba da kissanta mana abin da ya faru da annabi Adam har ya shiga cikin aljanna. Yanzu ga shi Allah ya ba shi umarni, wannan umarni na girmamawa da kyautatawa da Allah madaukakin sarki ya masa, yace ka tafi aljanna ka je ka shiga ka zauna. Kamar yadda aka ambata a nan, haka yi cikin A'raf, wa ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haythu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Aka ce kai Adamu da kai da matarka ku shiga aljanna ku ci duk abin da ranku ke so. Da aka ce mishi uskun ka shiga, sai aka faɗi damir, aka ce anta wa zawjuka. Wannan shi ne siyaƙin larabci da dole haka za a yi. Tare da cewa idan an zo da iradi, malaman nahu za su ce fa'ilin wannan uskun ɓoyayye ne, wannan anta ɗin na biyu kuma taukidi ne. Amma dole haka tsarin larabci yake, ba za a ce uskun wa zawjuka ba. Kamar yadda Allah ya ce farhab anta wa rabbuka faqatila, farhab ba su ce wa rabbuka ba, sai da aka ƙara anta. To daga samun ne kamata mu lura a nan shi ne wannan siyaƙi zahirinsa abinda yake nuna mana shi ne tun a cikin siyaƙin cewa uskun yana alamta cewa annabi Adam zaman da ya sa zan nan ba da dindindin ba ne, domin aka ce zauna a nan, ga gida nan ka zauna. Wannan ba mallaka maka ba, an baka aro ne, an maka alfarma ne ko. In mutum ya zo gidanka baƙo yanzu kawai ce ga ɗaki nan ka dinga kwana, wato kamar ka ce mishi uskun hadhihi al-ghurfa, to a ƙurfin zance wannan maganar tana nufin cewa to fa wannan ɗakin ba fara ka bane, nawa ne, na maka alfarma ne, da haka ba zai yi ka zo ka siyar ko ka ba da haya ko kuma nan da namiji ka ce naka bane. To haka aljanna din da aka ce Adamu ya shiga, daga din lafazin uskun, wanda ya san abin da larabcin ke nufi zai iya hataso cewa to akwai ranar fita. Yana da bambanci da abin da aka cewa ‘yan aljanna udkhuluha bisalam, nan sai aka ce mishi uskun ka shiga, sannan ba a ce mishi uskuna kai da matarka ku shiga ba, sai aka fara faɗan damirinsa, sannan sai aka yi aɗafin matar don nuni zuwa ga cewa namiji shi ke samarwa da mace wurin kwana, wato shi ne yanzu aka ba ita kuma ta shiga ƙarƙashin bayan wanda aka mishi, ba an ba su ne tare ba, don ya nuna wato fifikon shi a kanta da kuma cewa mas'uliyarsa ne ya saman mata da wurin kwana. Na ɗaya kenan. Na biyu, wannan siyaki yana nuna mana cewa Hawwa'u alaihis salam wanda ita ce matar ta haka an halicce ta kafin a shiga aljanna, domin ga shi umarnin yana cewa da aka ce ka shiga kai da matarka, zahirin shi na gwada cewa an musu umarni ne su shiga tare, to kenan an halicce ta gabanin shiga aljanna. To wannan zahirin kuma ya saba wa abin da aka ruwaito a cikin wasu aha cewa annabi Adam alaihi salam sai da ya shiga cikin aljanna sai yana ta fagamiya, yana ta yawo, ga dai abubuwan jin daɗi da more rayuwa, amma sai ya kasa more rayuwa saboda babu mace tare da shi, saboda tsananin buƙatar ɗan adam zuwa ga halittar mace yana ta kai kawo har ya gaji, kawai sai samu ri ya kama bacci, da zai kama bacci sai Allah ya turo mala'iku sai suka zo suka ciri ƙashin haƙarƙarinsa na can ƙasa lanƙwasashe, sai suka yi moldin ɗinsa, sai suka halicci matarsa Hawwa'u alaihis salam, sai ta kwanta kusa da shi yana farkawa sai ya ganta ya ce wannan ba ta ce wannan matarka ce da Allah ya halitta maka ita don ka naɗu tare da ita, kuma Allah ya ɗaura maka aure da ita. Wannan kisan tana nuna cewa an halicci Hawwa'u ne a tare da annabi Adam bayan shi aljanna. yadda malamai suke hadawa shi cewa ai duka abin da ma ya faru ne a cikin aljanna, a cikin aljanna aka halice shi, a nan aka umarce shi da ya ci abin da yake so a cikin aka halice ta, domin shi ma shaytan da a cikin aljanna yake. Yayin wancan kangara ne aka ce akhruj, ka fita, aka koro shi daga aljanna. Lillahi haka sai ruwayoyin su hadu sai su zauna ainihin wato wuri guda cewa a dama a cikin aljanna aka yi. Zanzuka da aka ce da ijma'in malaman tarihi sunanta Hawwa, wanda kaga anan ba ambata ba, a sauran wurare ma cikin Araf, cikin Daha, cikin Kafi, inda aka ambaci wannan kisa ba ambaci sunanta karara ba, ba ma ita ba, duk wata mata da Qur'ani yayi magana a kanta Qur'ani bai ambaci sunanta karara ba. Me yasa? Saboda a cikin al'adar yaren Larabci, Larabawa ba sa faɗin sunayen iyalansu a cikin mutane, sai dai a ce iyali na zauji kenan, ko imra'ati, ko makamanci haka. Da kaza sai kaza an ce falamma qada zaidun minha, a faɗi dalili ko a faɗi siffa, kar sami Allahu qawlan tujadiluka, siffar mujadala, ko a faɗi imra'atul aziz tarawud fataha an nafsi, ko a faɗi cewa wa darba Allahu musal ladina amalu imra'ata fir'auna, matar fir'auna, duk ba a faɗin suna sai Maryamu ita kadai. Abinda ake sa ka ambaci Maryamu shine dai wannan batun da muke yi, saboda akwai wasu kangararrun mutane da suke cewa Maryamu wai mata Allah ce, subhanallahi ta'ala Allahu kuma ya kunna uluwan kabira, to sai Allah ya dinga faɗin sunanta, don faɗin sunanta din yana tabbatar da ba mata Allah ba ce. Da in mata Allah ce, Allah bai faɗi sunanta a cikin mutane a cikin Qur'ani, ko mun gani kisa aka faɗi Maryamu aka yi ta faɗin ta ita wa Maryamu ta bina Imran ce akhirat farja, an faɗi sunanta a wurare daban-daban a cikin Qur'ani ya kuri kaza, to ita saboda ba matar Allah ba ce, wannan faɗa din ya isa ya ƙara tabbatar da lamita fi sahibatan wala wala. To an Hawwa'u anan ba ambace ta da sunanta ba, amma ta zo a cikin hadisai mabambanta cewa sunan matar annabi Adam, uwar dukkanin ƴan Adam, sunanta Hawwa'u, suna ce mata da Ingilishi Eve, Eve. Daga sahihan da suka zo suka tabbatar da wannan suna akwai hadisin Bukhari da Muslim daga sahabi Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, sayyidina Abu Huraira yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laula banu isra'ila, da ba dan banu isra'ila ba, sai ce ma makhtazal lahab, da nama da yi wari ba, walaula Hawwa'u lama kanat imra'atun zawjaha dahara, ad-dahara, ba dan kuma abinda Hawwa'u ta yi ba, abin sai ka faɗi sunanta. Da wata mata ba ta taɓa ha'intar mijinta ba iya tsawon rayuwa. Abin da ya faru da bani Isra'ila da Allah ya ba su almannu wa salwa, Allah ya musu alƙawarin kullum zai ba su, sai suka kasa gaskata alƙawarin Allah, suka munanawa Allah zato, sai suna zuwa suna ƙoyewa. To da zaran gari ya waye sai suka ya lalace ya yi wari. A da can nama bai yin wari dan an aje shi ɗanye, to su suka ja wannan matsalar ya zama nama idan aje shi sai lalace har yi wari, kame da kowa ya sani. Ita kuma Hawwa alaihi salam ta taimaka wajen zuga Adam, wajen yabiye wa shaitan, ko kuma ta taimaka wajen kimai nasiha har ya aikata abin da shaitan yake so ya aikata. Wannan shine ha'inci da ta mishi kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata, wallahu ta'ala a takeice. Wannan mata tashi ita ce da aka ce zauja, wa zaujuka ita ce Hawwa alaiha salatu wassalam. Lafazin az-zawj a cikin Alkur'ani yana zuwa da ma'anan namiji da kuma ma'anan mace, kuma larabcin Alkur'ani bai sanya mishi ta'un da ake cewa zaujatu ba, bai zo da haka a cikin Alkur'ani ba, sai dai a cikin fiqhu, malan fiqhu suna cewa zaujun, su ce zaujatun, don bambance hukunce-hukunce da suka shafi gado da tsarki da ire-irensu. Amma asalin larabci da zaujin namiji da kuma zaujin ta mace duka ba a bambance su, sai ta hanyar siyaƙin inda maganar ta zo. wala ganin saboda kwarewar lokaci bar mu dakata ne Allah ya so sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu cigaba da bibiyar abubuwan da ke cikin wannan aya na ainihin wato ma'anoni da kuma ababan daukar izina subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi